lokaci za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin da cewa Sheikh Malamin nan Abdul Jabbar Nasir Kabara ya biya taron naira miliyan 10 biyo bayan daukaka karar da lauyoyinsa suka yi zuwa birnin Abuja. Nan gaba kadan dai akwai yiwuwar mahukunta a haramta cin ganda a daidai lokacin da kasuwancin gandar a nan Kano ke ci gaba da habaka. Har yanzu dai bayanai na ci gaba da bulla na zargin cin zarafi da nuna halin ko in kula da likitoci a asibitin Murtala da ke nan Kano suke yi wa marasa lafiya a bangaren haihuwa a daidai lokacin da aka shiga kwanaki 13 da mutuwar baiwar Allah nan da ƴan uwanta suka ce sakaci ne ya yi sanadiyar mutuwar ta da ɗan da ke cikinta. Dandazan wasu ƴan mata lukutaye sun ba da shawara ga maza musamman ma irin tsilalan nan da su yi a hankali gudun kada wata ran iska ta yi awon gaba da su. Su kuwa iyayen matashiyar nan da wani ɗan canaye wa kisan gilla sun bayyana cewa ya raba su da ƴar tasu ne a lokacin da take tsaka da kyautata musu a wani salo na fatan dacewa da rahamar mahalicci Allah sarki. A daidai lokacin da wasu ƴan rakiyar gawa suka watse bayan da mamacin ya miƙe sanda ake ƙoƙarin kai shi makunci. A dakace mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadinci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda ƴan magana kan ce me komai da akwai. Bari shirin na yau ya faro daga can jihar Anambra, a inda yanzu haka dai mai sauraro a wani lamari mai kama da bazata gwamnatin jihar ta haramta wa makarantu na kuɗi har ma dai da mallakin gwamnati yi wa ɗalibai musamman ma dai ƴan mata ba su irin kayan sawan nan da a Turanci ake kira da skirt. Gwamnatin jihar ta Anambra ta bayyana cewa hakan dai ya zama tilas la'akari da ire-iren waɗannan suturu ko kaɗan ba sa fito da kima da darajar ƴa mace. A don haka ne mata ce daga yanzu babu wata makaranta da za a ƙara yadda ta raba wa ƴaƴa mata kayan sawa samfurin ɓingil, domin dai a cewar gwamnatin jihar hakan ba ƙaramar zubar wa da ɗaliban mutunci yake ba musamman ma dai ƴaƴa mata waɗanda su ne manyan gobe. Ta bakin kwamishiniyar ilimi da ke jihar ta Anambra Mrs. Chuma Ude ta bayyana cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne la'akari da yadda ɗaliban mata. A wani bincike da gwamnatin jihar ta yi, uwar gida Chuma ta bayyana cewa ire-iren waɗannan suturu da ƴaƴa matan ke sawa da sunan ɗalibta ba komai ke kawowa ba illa gwabso da hankalin ɗalibai maza, wanda da yawa ba za ka gane hakan ba sai ƙarshen zangon karatu ya zo yadda za ka ga an runtuma ɗaliban maza da ƙasa. Domin kuwa da yawa a jihar dai ta Anambra, a cewar uwar gida Chuma Ude, ɗaliban maza ba sa iya cin jarabawa, wanda kuma wancan bincike ya gano irin wannan shiga da ƴan matan ɗalibai ke yi ita ce musabbabin haka. Don haka ne ma dai a ce wata mai girma gwamnan jihar ta Anambra yayi wannan doka cewa daga yanzu an haramta wa kowace makaranta baiwa ɗalibai mata kayan sawa samfurin ɗingil, domin dai samun daidaito da kuma tsayuwar hankalin ɗalibai a lokacin da suke neman ilimi. To wannan kenan. Mai sauraro kada dai a shafa, a dakace mu.
Albishirinku kanawa, domin a ƙayatar da ku muna farin cikin sanar da ku cewa ɗaya daga cikin masu kasuwanci na hannun jari na yanar gizo,
Cabana Capital, wato canjin hannun jari zuwa hannun jari, shine nau'in kasuwancin hannun jari da ke samar da asusun musulunci akan duka asusun hannun jari wanda ke da ƙarancin yaduwa a kasuwa. A yanzu mun buɗe sabon ofishin mu a nan Kano,
wanda ofishin zai fara aiki daga ranar Laraba. Adireshin ofishin namu sananne ne, wuri ne dake flat number 60 hawa na uku a Maika Seven Plaza da ke kallon ofishin MTN Ananzu Road birnin Kano.
Za ku iya tuntuɓar mu a lambar wayar mu kamar haka 0706724411,
ko ku ziyarce mu a ofishin namu domin samun damar haɗuwa da daraktan mu na ƙasa Mr. Hassan Usman wanda ke nan Kano.
Tabbata kun same mu a yau domin karɓar naku tsarin. Muna godiya da zuwan ku a kodayaushe.
Inta sikuri restoran mun fice a duniya, inta sikuri mun fita mun yi fice gurin miya, zamu kwashe zamani dan inganta lafiya. Na sim inta sikuri mun fice a duniya, dan 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 dan. Yau ga kamfani na inta sikuri mun zamsita
gurin cikin iyalai mai da uwar gida.
Kaciyo abincin mu kanshi na sayayi ran danga
wani gida da daudan ta fesa kwalliya,
za a kai ta testi fudi domin ta jamiya. far ciki na mai gida ta siti kuri daya amarya ki zo muje uwar gida ki zo muje fulani ku zo muje hausawa ku zo muje nyamurai ku zo muje in yaruba ku zo muje igbo ku zo muje gwaru ku zo muje nufawa ku zo muje Nasim testi fudi jama'a ku zo muje Nasim testi fudi mashiryawa mai siye
Muna nan akan titin Audu Bako lamba ta uku a cikin gidan Pyramid Radio Nigeria Dan neman ƙarin bayani ga number waya kamar haka 08060300577 ko kuma 09221667
Madalla barkan mu da dawowa Bari kuma mu je ga cibiyar nan ta fasahar fatar dabbobi a inda hukumar ke nuna damuwar kan abin da tace ƴan Najeriya na neman halassawa kansu abin da ya zama na aikin hukumar ne domin da ya samar da daidaito da tafiyar aikin nata yadda ya kamata hukumar da ke da mazauni a karamar hukumar Zariyan jihar Kaduna ta bayyana cewa a yanzu hakan dai an zo ta gaba da daiwa daga ƴan Najeriya suka maida fatin dabbobi abin kwalam da makulashi wanda akan yi ganda da su wanda a cewar hukumar hakan ya kashe sana'ar fatu da ma dai kamfanin wanda ke sana'anta fatin a fadin tarayyar kasar nan wakiliyar mu Khadija Ahmad Ismail tana da ci gaban labarin
cibiyar bincike kan kimiyya da fasaha ta fatar dabbobi ta nan Najeriya ke Zariya jihar Kaduna ta ce kwanan nan za ta kirkiro dokar da za ta haramta cin ganda a matsayin nama a kasar nan shugaban cibiyar Farfesa Muhammad Yakubu wanda ya bayyana hakan ya kuma ce daukar matakin ya zama wajibi dan a samu a farfado da masana'antar fatar da take cikin masassara a halin yanzu ya ce ya zama wajibi a kawo shan adadin al'adar nan ta cin ganda wacce a likitance ba ta ƙara komai a jikin dan adam domin abin ƙasa tattalin arzikin kasar nan ya ce a iya sanin sa a duk Najeriya su suka fifita ganda a matsayin abinci alhalin ba ta da wani amfani ga jikin dan adam shugaban ya ce cibiyar da hadin gwiwa da masu ruwa da tsaki domin su fito da majalisar dokoki ta ƙasa domin a kaurace wa cin ganda ya kuma ce akwai lokacin da aka gabatar da kudurin dokar a majalisar dokoki har aka tafka muhawara akai amma ban sanya akai batun sharuwa ba Farfesa Muhammad Yakubu ya ce yawancin ganda da aiki shine babban kalubale da masana'antar fata ke fuskanta a nan Najeriya ya ce idan muka sa masana'antun mu na fata suka fara aiki yadda ya kamata suna kera takalma da jikurkuna ya ce yin hakan shine zai haifar da rashin gandar da mutane za su ci
a gaida Khadija A inda anan kuma al'ummar kauyen Anguli ne dake karamar hukumar Toto a jahar suka shiga rudani ganin yadda gawar wani mai maganin gargajiya ta mike a lokacin da aka shelanta mutuwar sa mutumin da ya da kafin mutuwar ta sa wasu likitoci suka ambata cewar ya mutu bayan da aka kai shi asibiti lokacin da yake fama da matsanancin zazzabi da kuma ciwon kai to sai dai ga mamaki a lokacin da aka dawo gida ana ta jimami masu kuka na yi aka san haka ma na yi aka ga wannan likitan gargajiya ya mike al'amarin da yawa daga ƴan kai gawar suka ranta a nakari Wakiliyar mu Afiya ta Haruna Ado tana da ci gaban labarin.
Likitan wanda aka ce ya fito daga akwatin a matsayin jana'iza ya bayyana abin da ya gani a ranar Litinin 19 ga watan Satumbar shekarar da muke ciki. Da misalin karfe 5:19 na yamma a yankin Anu Adigun Godwin. Sai dai Ahmadu wanda ya rasu kuma ya tashi a wajen jana'idar sa ya bayyana cewa ya ga abubuwa da dama na mamaki inda aka jiyo shi yana cewa tsawon lokacin da ya rasu wani ya tarbe shi wanda ya tsaya a gaban kofar ya ci gaba da cewa ya hadu da wani abokin sa tun na yarinta wanda ya rasu shekaru 22 da suka gabata wanda ya bayyana sunan sa da cewa Chuku Aguma haka kuma mutumin ya fita daga cikin akwatin sa ne a wajen binne shi bayan kwana biyu ya bayyana abin da ya gani a sama bayan ya bar fataluwar jaridar The Nation ta rawaito cewa lamarin ya girgiza al'umar unguwar gidan Angalu dake karamar hukumar Toto a jihar Nasarawa Ahmadu da yake bada labarin abubuwan da suka shafi mutuwar sa da tashin sa daga mutattu ya godewa Ubangiji da ya sake barin sa a rayi kuma ya ce abin alajabi ne cewa mai duka ya sake bashi damar zama domin rayuwa
dama fakin san Hausawa sun ce zakarin da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shaho sai yayi To yanzu kuwa bari mu koma ga kan batun nan da mai sauraro tun farkon wannan mako aka faro shi yadda ake ta kai goro a kai mari yadda wasu jerin lauyoyi suka gama kai gami da garzayawa gaban babbar kotun jiha mai lamba daya a inda suke roko gami da kuma neman cewa da kotun ta taka wa gwamnatin Kano birki kan abin da suka ce sun gano yadda gwamnatin ke kokarin cefanar da wasu kotuna abin da suka ce hakan ba karamin kawo karshen mutunci da darajar shari'a zai yi a jihar Kano ba an dai yi musayar kalamai zafafa akan wannan al'amari al'amari a inda lauyoyin ke cewa yin hakan fa ba karamin tasgaro zai haifar ba da kuma jefa shakku a zakatan al'ummar jahar Kano najin cewa shin anya za su samu shari'a mai inganci to sai dai daga bisani an jiyo commissioner shari'a na jahar Kano na bayyana cewa ai waɗancan lauyoyi riga malam masallaci suka yi hasali ma dai a cewar Musa Lawan commissioner shari'a na jahar Kano gyara ne kawai gwamnati ta yunkuro za ta yi domin dai inganta shari'a da al'amuranta a jahar Kano kazalika kuma kotunan da aka tasa daga inda suke za a canja musu mazauni ne domin dai inganta kensu da kuma samarwa da alƙalan wajen zama mai inganci mara hayaniya to amma sai dai ga mutane irin su barista Dalhat Shehu Usman wanda shi ma daga bisani ya dafe layin waɗannan lauyoyi da suka yi waccan ƙara gaban kotu na da ra'ayin cewa shin anya idan aka yi la'akari da makamantan abubuwa da suka faru a sha'anin kotunan na shari'ar musulunci wannan zance da shi kwamishinan shari'a ke yi akwai lauje cikin nadi To abin dai jira a gani lokaci ranar da kotun ta sanya za a zauna domin dai jin martanin kotun akan abin da kowane bangare ke da'awa To mai sauraro yau ma dai tajiya bari mu koma ga batun nan na korafe-korafen nan da ƴan uwan wata baiwar Allah suka yi a asibitin Murtala da ke nan Kano wanda a yau Juma'a kwanaki 10 kenan ana maimaita wannan zance tun bayan da suka yi zargin cewa likitoci a bangaren haihuwa a asibitin na Murtala da ke nan Kano sun ci zarafin su wanda a ƙarshe ma saboda tsabar sakaci a zargin da suka yi shine ya kai ga ƴar uwar tasu tar saranta waccan baiwar Allah da ta yi magana a madadin ƴan uwan mamaciyar ta bayyana cewa babban abin da ya dame ta kuma har zuwa yanzu take zubda kwalla a duk lokacin da ta tuna al'amarin yadda likitoci a asibitin na Murtala a lokacin da suka kai ƴar uwar tasu a galabaice to amma dai abin mamaki a madadin likitocin su tarbe su cikin fara'a da kwantar musu da hankali haka aka yi tawatan gaririya da su a kalaman waccan baiwar Allah wanda har daga ƙarshe ma dai aka tabbatar da cewa bayan sun shafe awanni kuma duk kayayyakin da ake bukata likitocin sun gaya musu sun kuma je sun sayo to amma dai daga bisani suka ƙara da cewa likitocin suka shiga wani shauni daban al'amarin da har dai rai yayi halinsa akan jariran da ke cikin waccan baiwar Allah ta ci gaba da cewa bayan ma da hakan ta faru sun kuma shaida wa malaman asibitin to amma dai anan ma dai a ce wata ba su tsira ba sai da aka shafe kusan awanni 5 kan na 6 sannan aka dauko wannan baiwar Allah a lokacin da konin fashin kirki ma ba ta yi aka kai ta ɗakin tiyata wanda shigar su koke da wuya ba dadewa aka dawo aka shaida musu cewa wai ai sai dai su yi hakuri ta Allah ta kasance a kanta da har da gangan da ganganci suka yi sanadin mutuwar ƴar uwar tasu
ba wai burin mu wa'anda aka yi wa a baya ba a dakatar da matsalar haka aƙalla ko nasara ɗaya muka yi a ce an ba da dama ƙungiyar wa'anda suka cuta ko wani abu an ba da wani ofis a cikin asibitin Murtala a baki-bakin gurin haihuwa aƙalla duk wanda yake da matsala tunkan ta yi girma ya zo ya sanar ga halin da ƴar uwarsa take ciki in ya so ma'aikatan office din masu aiki ba dan aikin gwamnati ba a volunteers su kuma su bincika a take a lokacin idan da dama a dau mataki idan kuma dama tunkan abin ya tsamari ne in ba su da lokaci ko ba su da wani abu aka tabbatar sai a tura mutum wani asibitin amma ba wai aka kawai saboda wulakanci a rinka kashe mutane ba wallahi ko zan yi iya raina ba zan bari ba wallahi tallahi kuma ba ni kadai bace ba muna ta ƙara yawa wallahi da mutane da dama na dade ina bakin cikin wannan abin na dade ina bakin ciki bari ki ji in gaya miki sana bana so ina bakin cikin abin da yake faruwa a asibitin Murtala ba ni da iko ne amma yanzu duk da ba ni da iko ina da hujja to alhamdulillah zan yi iyayi na wallahi
a wancan rana mai sauraro kaji yadda lauyan nan barista Dalhat Shehu Usman ya ambata cewa za su dauki matakin shari'a akan asibitin na Murtala har ma dai da hukumar da ke kula da asibitocin ta jihar Kano domin dai ko babu komai a cewar Dalhat Shehu Usman an dade ana ruwa amma kasa na tsotsewa To mai sauraro kamar da yadda muka ambata maka yau kwanaki na 13 kenan tun bayan faruwar wannan al'amari wanda jami'in hulɗa da jama'a na hukumar da ke kula da asibitocin ta jihar Kano Ibrahim Abdullahi ke shaida mana cewa a dan ƙara haƙuri domin kuwa shi wancan director da ya ce binciken da aka gudanar na hannunsa har yanzu dai bai samu zama ba wanda da zarar ya samu zama kamar da yadda mai magana da yan hukumar ya shaida mana za a ji sakamakon binciken daga nasu bangaren kuma za a gayyato mu wanda mu kuma idan Allah ya so mai sauraro za mu je bun kuma duk da muka jiyo za mu shelanta maka akan wannan zargi da ƴan uwan wannan baiwar Allah ke yi cewa tsabar sakaci ne da kuma nuna halin ko in kula akan mara lafiya ya sanadiyar mutuwar ƴar uwar tasu a asibitin na Murtala dake nan Kano To yanzu kuwa bari mu je ga batun nan da mai sauraron muka kawo maka labari yadda wani mutum dan kasar Sin ya halaka budurwarsa a anguwar Jambulo dake nan Kano. Al'amarin da ya dan daren waccan rana ta Juma'a yaya mutsa hazo kwarai da gaske. Al'amarin da al'umma a nan Najeriya ba ma jahar Kano kadai ba ke ta faman kirayen cewa mahukunta da su tabbata an dauki matakin da ya dace akan wancan dan gaba gadi da ya halaka wannan yarinya wadda bata ji ba bata gani ba. Daya daga cikin ganawu kuma ƴar uwa ga wannan margayiya ta shaida cewa sun kadu kwarai da gaske tun bayan faruwar wancan al'amari kuma su iya abinda suka sani wannan yarinya bata ci ba bata sha ba haka aka zo har gida aka yi mata wannan kisan gilla. Har ma dai tace a yayin da suke mata wanka sun tadda tabbai na sukan wuka a jikinta sama da 10 al'amarin da a cewar su ba za su hakura ba yadda aka yi mata wannan cin zarafi da kisan gilla na babu gaira babu dalili sai sun ga irin matakin da mahukunta za su dauka domin dai bi musu jinin ƴar tasu. To amma dai mai raro kafin haka ga wata murya
mita yanzu idan na mutu shi wannan video din zaki dinga tunawa da yin ko na mutu. Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe.
Sarauniya ina ga ma in riga ki mutuwa
ba zaki riga ni ba
umma a'a sarauniya
ba zaki riga ni ba
sarauniya ba ki san Allah ba kaddara kowa zuwa take
ni zan riga ki
kaddara yau zan iya kwanciya in fara ummu
ni zan riga ki mutuwa
to Allah ubangiji ya sa mu cika da imani sarauniya kuma ba zaki taɓa mutuwa ki banda ba
ni ma
wata tattaunawar nishadi kenan tare da barkwanci da margayiya ummita da wata kawarta a wani lokaci wanda da alama ba jimawa akai sosai ba suna tsaka da raha wata kila irin kalaman da su kansu ba su yi zaton cewa sa'in na dab da su ba. Amma dai waccan ganau kuma wadda take ƴar uwar kuddakud ga wannan matashiya ta bayyana cewa babu abin da za su saurara illa adalci daga mahukunta. Ita ma dai mahaifiyarta ta bayyana cewa ta rungumi kaddarar yadda ƴar tata ta rasa ranta to amma ba tana nan akan bakanta sai an bi mata haƙƙinta. Ko dai da ajiya mai sauraro a wani taro na musamman da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da malamai a fadar gwamnatin ta Kano ya bayyana cewa ba za ta risuna ba za ta yi duk abin da ya kamata wajen ganin cewa an biyo wannan matashiya haƙƙinta yadda wannan basine ya halaka ta babu gaira babu dalili. Bari kuma mu leƙa kotu a inda daga babbar kotun majistrar mai lamba ɗaya da ke zamanta a can jihar Bauchi ƙarƙashin mai shari'a Abdul Fatah Baba ta aike da wasu ma'aikatan sashin biyan albashi na jihar ta Bauchi gidan ajiya da gyaran hali bisa zarginsu da handame kudaden fanshin wani ma'aikaci. Wakilin mu Ibrahim Aminu Rimin Kebe yana da cigaban labarin.
Tunda faridar rundunar ƴan sandan jihar Bauchi ce ta gurfanar da mutane a gaban kotun bisa zarginsu da hada kai wajen handame kudin wani mutum mai suna Jibril Adamu wanda ya aiki tsawon shekaru 35 wato dai gwaru-gwaru mai sauraro suka hada kai suka cinye masa kudin garatutun nashi. Takardar ƴan sandan ta bayyana cewa waɗanda ake zargin sun hada da Nasir Ismail mai kula da albashi a ma'aikatar da kuma Awale Jibril shi ma ma'aikaci a jihar ta Bauchi. Dan sanda mai gabatar da kara gaban kotun wato Speto Muhammad Garba ya shaida kotun cewa tun a ranar 12 ga watan nan da muke ciki ne waɗanda ake zargin suka hada baki da waɗansu mutane da suka hada da Faruk Muhammad Nasiru da kuma Tijjani Muhammad suka yi ƴar birin-birin tare da kwashe waɗancan kuɗaɗen duk da cewa shi Jibril Adamu tun ya riga mu giran gaskiya wato dai marayu ne suke iya bakin kokarin su domin dai haƙin nasu ya fito. Dan sandan mai gabatar da kara sake tabbatar da kotun cewar bayan sun cire dukkanin kuɗin sun raba tsakanin su wato dai kowa ya je shagalin gaban sa. A inda yake bayyana kotun cewar laifukan da ake tuhumar mutanen sun saba sashi na 96,314,362 na Penal Code. To sai dai ko bayan karanta musu kunshin tuhuman da ake musu ne daga bisani mai shari'a Abdul Fatah Baba ya juya ga waɗanda ake tuhumar kushin sun amince da zarge-zargen da ake musu dukkaninsu sun yi musu akan tuhuman da ƴan sanda ke musu wanda kuma bayan jin kowane bangare ne mai shari'a Abdul Fatah Baba ya dage sauraron shari'ar zuwa ranar 26 ga watan nan da muke ciki domin dai dorawa daga inda aka tsaya tare da yin umarni ga jami'an gidan gyaran hali da tarbiyya da su tallafi kiyar mutanen zuwa gidan nasu domin dai ƴan sanda su fara gabatar da shaidu akan tuhuman da suke wa mutanen. To sai dai kuma bayan fitowa da kotu ke da wuya duk kokarin da muka yi domin ji daga bakin waɗannan mutanen da ake zargin su da cinye kudaden garatuti amma kuma suka gum da bakunan su suka ki cewa komai. To mai sauraro bara mu tsayirta anan ku biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba za mu ci wani bibiyar wannan batu sau da kafa domin dai ganin abin da ya ture buzu nadi.
Bar kuma mu leka babbar kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja wanda a yau ne dai kotun ta yanke hukunci kan shari'an nan da lauyan Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabar ya gabatar a gaban kotun a inda yake zargin cewa kamun da aka yi wa wanda yake tsayawan anan Kano da kuma gurfanar da shi a kotu take masa haƙƙinsa ne a matsayinsa na ɗan ƙasa wanda a cewarsa dogaro da kundin tsarin mulkin ƙasar nan yana da yancin yayi abin da ya ga dama domin kuwa bai shiga haƙin kowa ba wanda a yayin da mai shari'ar yake hukunci a yau ya bayyana cewa karar da lauyan na Abdul Jabbar ya shigar a kotun kamar wani al'amari ne na raina kotu da ma dai sha'anin shari'a baki daya domin kuwa ya shigar da makamanciyarta a wata babbar kotun tarayya dake Kano kuma kotun bata kai ga yin hukunci ba wanda a cewar alƙalin a dan haka ne ma garzaiwa birnin Abuja ya shigar da makamanciyar wannan ƙara kamar ma dai cin zarafin shari'a ne daga nan dai mai shari'ar yayi hukuncin cewa lauyan na Abdul Jabbar zai biya naira 100,000 ramakon bata lokaci da kuma wahalhalin da suka sanya lauyoyin bangaren gwamnati kazalika kuma wanda ya ƙara shi ma akan kansa zai biya naira 10,000,000 shi ma dai har wa yau ramakon wahalhalin da kotun tace ya sanya bangaren lauyoyin gwamnati wanda a cewar Barista Musa Dahuru Muhammad daraktan shigar da ƙara na ma'aikatar shari'a ta jihar Kano kuma suna jinjina kotu yadda ta tabbatar da wannan hukunci akan abin da a cewar sa da ma dai sun dade suna fada
yau an yi hukunci an watsi da wannan abin nan shari'a ta sa saboda alƙalin bayan yayi nazari tunda mun gabatar masa da ita shari'ar da ake yi a nan Federal High Court ta Kano to yayi nazari yace irin ta ce aka saki shigarwa gaban sa kamar yadda dai na ga muku wancan saboda haka yace cin mutunci ne ga shari'a da shi Abdul Jabbar da shi kansa lauyan yayi aikata ba didi ba shi ma an dora masa sai ya biya 100,000 shi lauyan kuma Abdul Jabbar sai ya biya mu 10,000,000 shine abin da kotu ta ce saboda yayi abin da yake ya saba wa shari'a mu ya wahalda mu shine kotu ta ce tunda ya wahalda shari'a sai ya biya mu wannan kudi yau haƙi ne na gwamnati wannan kudin ba haƙi na bane a ba gama ba ya saki shigar da wata ya shigar da wata hammanje amma da aka shigar sai ya janye babbar shari'a dan kashi biyu ne sai ya janye daya to saura kwaya daya ita ce yanzu muke again dai gaban dai Federal High Court wani alƙalin kuma daban anan Abuja
to sai dai a lokacin da muka tuntubi lauyan na Abdul Jabbar Nasir Kabara Barista Dalhati Shehu Usman ya bayyana cewa ai su ko babu komai ta wata gabar sun yi nasara domin kuwa ba wai cewa akai ba su da shari'a ba kawai dai ture shari'ar kotun ta yi wanda kuma batun wadancan kudade da yake cewa an ce za su biya a cewar sa bidiyo inda aka faɗa haka ba
mun yi ƙara ne saboda mun nemi alƙali ya transfer bai yi ba akan haka muka je gaban babban kotu wannan kuma abin da nake faɗa maka a lokacin da muka yi filing nan a Federal High Court ta Kano abun bai ma faru ba saboda haka iya fahimtar mu shine karar da take Kano daban take abinda take Abuja daban take to amma dai ba mu ne masu hukunci ba kotu ta ce duk abu guda ɗaya ne saboda haka mun yi abuse of court process saboda haka ta yi sucking out to abin jin daɗi shine ba ce akai an duba case din mu ba mu da gaskiya ba ko kuma ba daidai ba ne ce akai mun yi filing case guda biyu iri daya a kotuna daban-daban abinda kotu ta ce kenan saboda haka idan irin wannan ta faru shikenan sai ka janye ɗayan sai ka saki shigarwa dan haka muna nan dai zamu sake komawa ba fasawa zamu ga wannan shi ba gaskiya bane ko kadan a bakar recordin kotun ka gani kai ka taba ji a ce kawai saboda wani ya bata lokaci a ce a biya 10,000,000 kawai saboda ya filing case biyu wannan kwata-kwatan magana ba ƙashin gaskiya a cikin ta an ce a biya 100,000 na san da haka yawa ita ma ai sai mun ga dama zamu biya in ba haka ba ai afin zamu ko ba a taba cewa lauya ya biya kudi ba amma idan ita kotun ma ta faɗa abu ne dai da zamu yi afil akan sa sai mi idan ni na faɗa shi ya faɗa ganganun mu suka saba wa juna record of proceeding din sai ya warware wannan matsalar
to Allah ya kyauta wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilan mu da kuka ji muryoyin su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Ibrahim Aminu Rimin Kebe Khadija Ahmad Ismail sai kuma Afiyatu Haruna Ado a madadin Kabiru Garba Haruna Sheka Abubakar Haruna Galadinci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi